sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafi da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sanya dokar hana zirga-zirga a Ingila, inda ya janye aniyarsa ta sassauta matakan kulle a lokacin bukin hutun Kirismeti, bayan da aka gano sabuwar nau'in coronavirus ta kunno kai a cikin kasar. Ina sanye da damuwar mutane da suka zuba jari a wannan lokaci na shekara. Na san takaici da za su shiga, inji Johnson a wurin wani taron manema labarai, amma ya ce babu wata mafita da na sani. Johnson ya kaka ba dokar kulle mai tsauri bayan da babban likitan kasar ya tabbatar a jiya Asabar sabuwar barkewar coronavirus a cikin kasar da ke yaduwa cikin gaggawa, lamarin da ya kara yawan masu kamuwa da cutar ba tare da an sani ba. Dr. Chris Whitty ya faɗa a wata sanarwa cewa babu wata shaida da ke tabbatar da sabuwar coronavirus ta fi yawan kisa ko kuma sabon maganin rigakafi da aka tabbatar ba zai immata ba, amma dai ana kokarin tabbatar da hakan. Witi ya ce Birtaniya ta sanar da hukumar kiwon lafiya ta duniya game da sabuwar nau'in cutar. A jiya Asabar, masu tattaunawa a Amurka sun yi nisa, inda ya rage abubuwa kalilan su cimma daidaito a kan batun tallafin COVID-19 na kusan dala triliyon guda. Ana sa ran nan ba dadewa ba tattaunawan za ta cimma yarjejeniya. Majalisar dattawa ta yi zama a jiya Asabar, yayin da 'yan majalisar wakilai ke zaman jira su kada kuri'a da safiyar yau Lahadi. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi, 'yar majalisar Democrat daga jihar California, ta ce kudirin da Senator Pat Toomey, dan majalisa na Republican daga Pennsylvania, da zai rage wa babban bankin Amerika ikon daukar matakin gaggawa, ita ce matsalar da ta hana cimma yarjejeniya. 'Yan Democrat sun ce matsayar da Toomey ke dauka game da babban bankin zai hana wa zababben shugaban kasa Joe Biden samun damar gudanar da tattalin arzikin kasar. Sabon lokacin da aka kayyade na rufe ma'aikatan gwamnati a cikin daren yau Lahadi shine zai zama kariya daga tattaunawa da yaki-cinyewa wanda ake gudanar da shi cikin sirri, galibi tsakanin shugabanni hudu na majalisun kasar. Masu tattaunawar Birtaniya da na kungiyar tarayyar Turai sun hau kujerar naki, kana dukkanin su suna neman amincewar juna a tattaunawar kasuwanci da aka yi ta kai komo a jiya Asabar, bayan da Birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai, lamarin da ya ce tura a kan 'yancin yin aikin su. Majiyoyi daga bangarorin biyu sun ce sai ɗaya ya janye a kan batun shiga ruwan Birtaniya, in ba haka ba Birtaniyar na iya ficewa daga kasuwar mai ɗaya a cikin daren ranar 31 ga watan Disamba ba tare da cimma yarjejeniya a kan harkokin kasuwancin ba. Muna ci gaba da ƙoƙarin mu muga an cimma yarjejeniya, amma in ba hukumar zartarwar tarayyar Turai ta ɗan sauko daga matsayarta ba, to muna iya ficewa daga tattaunawar kungiyar kasuwanci ta duniya a ranar 31 ga watan Disamba, inji majiyar gwamnatin Birtaniyar. Amma wani ɗan diflomasiyyar kungiyar tarayyar Turai ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai AFP ta Faransa cewa Brussels ta baiwa Birtaniya tayinta na ƙarshe a kan batun kamun kifin, kuma yanzu ya rage wa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya yanke shawara a kan yarjejeniya da yake so cimma. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da suka mutu a cikin harin kunar bakin wake a Somalia yanzu sun kai 16, bayan wasu da dama sun jikata a fashewar a cikin daren Juma'a, a cewar wata majiyar jami'an tsaro tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP a jiya Asabar. Da farko mutum 6 ciki har da manyan jami'an soji guda 3 aka kashe a harin na shekaran jiya Juma'a, inda wani dan kunar bakin wake ya kai hari a filin wasa na garin Galkayo a Somalia kafin isar Prime Minister kasar da zai halarci filin wasan. amma wani jami'in tsaro a yankin ya faɗa wa AFP ta waya a jiya Asabar cewa adadin mutane da suka mutu a cikin fashewar sun ƙaru ne da safiyar jiya Asabar zuwa mutum 16 galibi fararen hula a cewar bayanan da muka tattara. Tuni kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin a cikin taron jama'a da suka je jiran isowar Prime Minister ƙasar Muhammadu Hussein Robel. A ƙarshe a jiya Asabar dubban masu zanga-zanga a Sudan sun hau titunan babban birnin ƙasa Khartoum da birni na biyu Omdurman suna neman a gaggauta sauye-sauye a ƙasar yayin da ake shirin shiga shekaru biyu da bolin da ya haɓarar da shugaba Umar al-Bashir daga mulki. An haɓarar da dadaddin shugaban ƙasar ne a wani juyin mulkin soji a cikin watan Afrilun shekarar 2019 bayan gagaruman zanga-zanga a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma mulkin kama karya da Bashir ya yi a mulkinsa na shekaru 30.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Masu sauraron mu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa akai miki dole wanda yau ni Haruna Mamman Bako zan gabatar muku inda muka leka a kasuwar Bazaga da ke cikin gundumar birnin Gwanni.
To yau shirin kasuwa akai miki dole gashi nan ya kawo kasuwar Bazaga kuma mun sadu da wani mallami mai saida dusa. Barka mallami, muna laye ko? To ni bayanin dusa gashi mun ga dusa ga buhuhuwa ga tiyoyi
dole a kalara wuri.
To
dusa muna saida tiyar ta naira 120, buhu kuma muna sai su a naira 4500.
To ana zakkuwa sai sosai kamar irin yau?
A wana sai gaskiya a yi ciniki don babu ma dusa ta kai karshe da yadda Allah.
Kamar buhu ne an ka shigo da su tun da zuwa yi?
A sai yanzu lokacin damana na ko da mun shigo da ita ba a shigowa ita da yawa ba ta wuce buhu 30 wanda aka shigo da su nan.
Kuma duk sun kare yanzu?
Yadda Allah guda ɗaya rike gashi nan.
Kuma da ya kare za a yi lodi a kawo duk ko dai da nan za a tsaya?
A da nan za mu tsayawa dole sai dai mun hankuli har jibi.
To ga munan mun yi wajen Gujiya, muna laya Latizo, miya sunanka?
Azumai Gunduwa.
Abdullo Gunduwa, to miya bayanin Gujiya?
Gujiya, to Gujiya da inda duk lokaci ya kama muna sai sai ta nan 250, muna sai sa buhu naira 200.
To yanzu tun da so a yadda kan zaka nan kasuwar ba zaka ga ga bayani shike?
Bayani shike yanzu dai yau dai kasuwar dai sai dai a ce alhamdulillahi.
Mutane ba su taba ba kenan?
Ne ba su taba ba.
To me ya kawo haka?
To rashin ciniki ya kawo haka.
Nan mun ga ga nina nawan ga.
Ya ta wannan.
Ne ya ta komi bayanin
da ya bayanin ta abin da ya sadu.
Wace irin ne ka ce ne wace irin bakko?
Eh bakko.
To ni ya bayanin ta tiyoyinta.
Tiyoyinta muna sai suwa ne la 150, muna suwa ne la 100.
Kuma ana taba sosai sosai. Ga wancan abun nina na
gabuna.
Gabuna shi ba bayanin gabu
albasa.
Gabuna albasa.
Abin da bayanin gabu. Inda duk lokaci ya kai muna sai ne naira 100 yanzu ko abin da muka sai shi ne naira 120.
Kuma ana taba sosai.
Ana taba amma yanzu dai alhamdulillah.
To ga goro na gani shi ne bayani ne na ga kulli ga kuma abin da
kulli dai muna sai suwa naira 200 naira 100 naira 50.
To
eh akwai ma har na mutala ɗan karati a baka.
Kuma ana tabawa sosai.
Ana tabawa sosai.
Ga gishiri na kawure yan gishiri Latizo, barka da warhaka, me sunanka?
Hamza. Hamza
da can Najeriya kaga zakkuwa nan ba zaga wurin kasuwa kenan
dan kasuwan dumun zan makwabta.
To min bayanin ga gishiri ga nina nawan ga gari duka gani.
Gari gishiri na.
To ni bayani ne shi tiyoyi
120 konga 120 shi ko
naira 120
awo
don
ga dala ne
a dala 120 sai ba nan Niger
awo
to can wancan muna na shi ko
kanwa da abuga kamisa
kanwa kanwa kalisa
eh
ita ko ni bayanin ta
80
to ni aka da ita
dabbobi aka ba
dabbobi aka ba da me nama kasuwar ba zaga ya bangaren nama da nama na ga harka kala kala abin ga kamshi dai ka tashi min bayanin nama
mamman Musa ba zaga koli
to ga ka nama yau ana tabawa
gaskiya ana tabawa ba lahi alhamdulillah
naman nina na kai yanko
gaskiya akwai a cikin yanka
akwai ya guda nawa kai yanko irin yau kasuwa
guda ce sai dai babba ce gaskiya
babba ce to an taba mutane na taba ko dai ba suwa da taba ba
ya sana taba alhamdulillah ga sun mutane sun gefe
to daman ga al'ada in ka tsora kasuwa ba zaga yau kara in kai yanka tana karewa kamar ya tashi
kware ka tana karewa
to yanzu ana hana taba kamar ta nauno aka yankawa
to in guntuni za a sai ana sai ni 100 wani har 1000 yana sai wani kuma na naira 100 wani na 200 haka na abu ka sake ta yi
mun gode Allah ya bada kasuwa ya sunanka
Alhaji Musa Mota ba sabara iko Allah ya
bada Musa Mota ba sabara ba min bayanin takin zamani kakana abin shike
takin zamani buhu ne muna sai suwa naira 10,011
to
ase gare muna sai suwa 9,500
to
kuma shi ko kasa gare muna sai suwa 9,000
to
a kwanan takin zamani muna sai naira 600 wancan babba so 250
to zoke yanzu daga ake ciki mutane na zakwa suna taba
ah wallahi alhamdulillah wallahi yana taba amma sai yanzu cinike ne yanzu yana dan aramci sai an soma ake albasa ya hija sosai
to yanzu nan buhu na an ka sai suwa da zuwa zakwa yanzu
to Allah yana sai buhu 11 Allah ya
da dan tattaba ka kaka maki
eh alhamdulillah
to adahi sosai
adahi
muna ci gaba da kewaya da cikin kasuwa ga mu mun taho nan muna yawata muna kallon kasuwa abubuwa na tafiya ga melemu barka da raka ni sunanka
abdullahi fari
to a bayanin lemu na ga wani kwallon dai ga wani abin gabi a bayani ne
to lemu dai yau dai ka ga yadda shike
to
ko ba gaskiya ba
kwallon
dai da kaga gani nan yau lemu dai sai dai a hankali ko ba gaskiya ba amma dai gaskiya ka soya ta a hankali
eh a hankali ni ka gani a hankali
to ka san yanayin yanzu lokacin da muke ciki lemu muna sai da naira 50 bi naira 50 naira 20
to ba mu na hanka to da su tun da suwahi
a gaskiya buhu guda ne saboda jiya lemu yayi tsada
yayi tsada ina ce inda kuka soya ina na kuka so shi
lele muke so shi
lele
9,000 jiya yake
to can farko nawa na kuka so shi
muna so shi 7,500 8,000
to ku ko yanzu nan kun kabra ma mutane shi nawa na kuka kabra mutane shi
to ai kasuwa asiri ce
to ai nan tun da kasuwa muna kasuwa kai miki dole kowa na ba mu bayanin nawa nawa ka sai so ko mu ba sai samu ba nawa ka sai so nan wuri
a to nan muna sai da naira 30 bi naira 50 can murtala biyu nan murtala
wanda a kwallade to wanda ba kwallade ba
shi ma muna sai da manya da uku naira 100
wanga dubu hun ya kare shi dai sauran wanga
awo to ban ciko buhu gaba ɗaya ba saboda canjin kasuwa
ana nan kuma ana mutane na zuwa suna luwatsa suna taba
wallahi alhamdulillah ko ba gaskiya ba wallahi alhamdulillah insha Allah
mun gode sosai muna nan muna zagayawa cikin kasuwa ga wani mai gyaran takalmi da sauransu mun kawo inda yake mallami ne ya sunanka
sunana Zubairu
to kaga magana gyaran takalmi yau
gyaran takalmi ce da dama saboda lokacin ruwa na muke yanzu
to ka tattaba bi ka taba tun da soye
to lalle kam na taba na abinci alhamdulillah
to ka kai gyara takalmi na tun da soye
to gaskiya yanzu ban da misali saboda yanzu lokacin ruwa na yanzu sai dai a hankali
ni kaga nuni da lokacin ruwa
yanzu babu mutane babu gyaran takalmi ma yanzu sosai sosai
ni ya dalili
saboda mutane sun wace yanzu duk suna daji
suna daji mu daje can cikin daji takalman su ba su kaca
ta yanzu an kaci ke su kawo bunan kasuwa
to wanda ta taba
wallahi alhamdulillah
mun gode ga munan da cikin kasuwar ba zaga muna kekkewa kare kala kala muna gani da sunan mun ka inda masu yaggwai barka da warhaka Latijo Latijo ne sunanka don mu zai bayanin yaggwai yau kaga abin ka ta haya
ana zakwa ana tabawa
ne ka sa abin a hankali na sannan sannan
a hankali a hankali
eh kasuwa yanzu a hankali na kalle ne ba tawa tawa da su komai da muna ga Allah
duk shekara haka ne in lokacin da mana kama abin bai gudana
ba a tare gudana ya dan mai yaggwai masalata
yaggwai wace kala da wace kala aka sai suwa dun da na ga su dogaje wasu kanana wasu
muna ginda shanu muna irin wadan ga yaggwan abin ga
wai ni an kai tabawa
to ko dan yana tabawa
ga wani mai magani mu hadu da shi mai magani ne ya sunanka da wani waje kace
suna
da ina
yawa daga Lela Niji
daga Lela ta Nigeria
eh ta Nigeria
to dami dami kaga sai suwa dubba ne kala kala yan gani
okay akwai maganin shafa wani sanyi ciwon kafa ciwon baya rike wa jijiyoyi
da
akwai kuma na kaikayin jiki da kuraje
to wane mutane sun kai taba tun da suwaye
yan ciwon jiki saboda yanayi da damuna ban
saboda yanayi na aiki
eh na aiki
an ka shawa sai a jijiyoyi so
jijiyoyi sai su koma inda suke
na'am
yawa
to kuma kai kankan ka gamsu da kasuwar tai
ni kai na gaskiya na gamsu alhamdulillah
an ka bambanta da can yan
makonnin da suka gabata kaga abin ka tiya
eh gaskiya abubuwan yanzu ka san ko za su tafi daidai sai an kai kaka
sai an
hita daga damuna
yanzu kuma to yanzu ka tattaba
yawa kuma yanzu alhamdulillah an tattaba
yanzu haka mun kawo ran ayan aya yawa ina mai magana aya shike mallami miya sunan ka
Iliya Jirgi mai shago
Iliya Jirgi mai shago ba zaga miya bayanin aya
to ga tran mu aka sai
nawa aka sai da tiya nawa aka sai da buhu
naira 100 don muka sai da tiya buhu kashi
yanzu tunda so an zakkuwa yanzu an kai sai da tiya nawa ko kuma buhu nawa
san ko tiya nawa an kai so an dace buhu guda
a buhu guda an ka zube bai kare ba har
yanzu bai kare ba har yanzu
to ga al'ada dama haka ne ko kaka
to yanzu dai dan cirkin ya ja ba ka san
ga kuli kuli muna bayanin kuli kuli mu je
kuli kuli ga hadan dai shi ba sai a hankali
no no kuli kuli shi ke
to muna sai da shi 3 naira 10
3 naira 10
eh
uwa
to sai dai kwariya
sai dai kwariya nawa sai da
300 naira
to ga dawa kuma na gani ita ko miya bayanin ta
dawa ita kuma 500 naira
500
eh
dawa kala kala ta eh muna bayanin ta
kuma ga 450
450 ga mai bodi ya sunan ka
Abdullahi
Nigeria wannan Nigeria ina ai Nigeria yawa gare ta kai
lela local government
lela local government to ya bayanin burodi
muna sai suwa 300 wanga muna sai suwa 300 wanga 350 wanga naira 70 80
to ya kaga kaso ba zaga yau
alhamdulillahi gurgudun hali
an taba
a masha Allah
baraka wahi ta huwa sai burodi maza ko mata
mata da maza su ya sai
mutanen gari ka sai ko baki
da baki da yan gida duk su
kowa na sai
kowa na sai
to da mun ka saba zakkuwa kasuwa kuma ya kaga kasuwa yau in aka buwaiwai can baya
alhamdulillah abin ya ci gaba
abin ya ci gaba
gaskiya
kuma ka tattaba kai kanka ka to ga mun cikin kasuwa ba zaga inda mun ka isko wani mai rogo wanda za mu hira da shi kuma ya ba mu wani dan guntun rogo mallamin ya sunan ka
Isin Muhammadu
to rogo naga kashi kashi nawa nawa kashi kashi rogo
200 naira 100
naira 200 naira 100 to in guda mutun kaso fa
to in guda mutun kaso
to ka ta guda ga ta nan wata ga ta kulme me ya ga ta nan
to ita ana sai sai ta murtala biyu naira 40 naira 30
masu sauraron mu anan ne muka zo karshen wannan shirin na yau na kasuwa akai muke dole wanda ni Haruna an ba kullu shirya ne gabatar inda kuka ji mun leka a kasuwar bazaga da ke cikin gundumar birnin Kwanni daga nan sai in ce muku a madadin dukkan sauran abokan aiki daga sashen Hausa na murya Amurka masu salam
shirin bi o e Hausa kasuwa akai miki nune
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
jama'a sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin na nasihar Lahadi ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadin Cocin Catholic ne a Diocese na Yola Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya ina aiki a makarantar secondary ta Farkaka Augustine dake cikin garin Mayo Balwa yau ina yi mana kira domin mu bada hankali da rayuwa ta tsarki ta yaya zamu yi wannan da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu bada hankali akan zaman tsarki wanda tana daya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma a takaice shi ne mutane da dama yau sun fi bada hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafi abinda ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abinda zuciya ke tanadi wanda ke kuma inganta zaman salama jin kai da cigabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana kuma ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adu mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu bada hankali akan manufar zamar almajirai na Ubangiji wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa adashuwan banza da almubazzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi kokari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya samu dace, amin.
Madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jiki jama'a, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aisha Tsile, zan gabatar muku da wannan shiri.
Sarkin baiwa, ya ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma, har ma ya kai ga kisa a duk fadin duniya, kamar a kasashe masu tasowa, yayin da ya fiwa kananan yara da masu juna biyu illa, musamman ma a jihohin mu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare ga duniya, domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta. Mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta, amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya, wato WHO, a wani rahoto kan wannan zazzabin cizon sauro da ta wallafa a shekara ta 2017, kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a kasashe a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216, kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445, kuma yawancin su kananan yara ne daga Afrika. Hajiya Binta Muhammad, ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna, Najeriya, ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta.
So, a lokacin da nake jin zazzabi, wani lokaci zan ji bakina babu daɗi, yana da ɗaci, da ciwon kai, da ciwon ciki, wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet, ina yin bayan gari. In ya kama wani lokaci ya lalace har ina yin amai. Sai abu mai yawa sun yi tafi asibiti. Da na je asibiti aka ce za a bani magani, amma sai an auna ni an gani sun damu.
Dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba?
Sai na ba ka haɗin kai, na ce na fita haka nan. Sai aka ɗauki jini na, aka auna ni, aka ce ina da malaria, ta ɗanyi min yawa a jikina, sai ta har ma nikan kai ga jawo in yi amai kuma.
To kin dade ne baki je asibiti ba kenan?
Na dade wani lokaci sai ina zuwa kemis in dan sai magani sha, in dan sai sauki, in sai ma in sai da abin yayi ya kai ga sani amai da gudawa. Sai dai kawai sai na ci to bari in je asibiti a gane meye matsala, saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tsaye da mutum ya kai ga wannan. Sai ta sai finding out, suka gane cewa malaria ce suke tare da ita.
To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauki, ana samu a sauƙaƙe, koya abin yake?
In gaskiya da ɗaya za ka yi da kuɗinka, don ba gwamnati su ba da yawa. Za a ce maka ga shi wannan, sai an yi full dose na treatment ɗinka. Za a fara ka allura kwana uku, kullum ana yin ɗaya, sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha.
Ko a asibitin gwamnati koko a sai a asibitin kuɗi?
A asibitin gwamnati ma rubuta maka za ki ce ka je ka saya.
To Allah ya sauwaje. Dr. Abdullahi Musa Koko, likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau, wato Federal Medical Center, ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su ɗauka.
Da farko dai ita wannan ciwon wanda ake kira malaria ko yanzu ko kuma ake zazzabin cizon sauro, ko kudin sauro ne yake kawo shi, macen sauro wanda take ɗauke da wannan ƙwayar cuta wanda ake ce ma a turanci plasmodium. To idan wannan macen sauron ta cinya ɗan adam, tana sakin wannan wani zuba jini, za ta fita wannan ƙwayar cutar, sai da za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria.
Haka
wasu daga cikin alamomin shi wannan zazzabi na malaria, akwai zazzabi mai zafi, zazzabi a fata, a wani kuma sai jikin ya dawo kuma ba wannan zazzabin ko kuma rike da shi sai kuma ciwon kai da ciwon kai har da kai shi na ciwon da shi sai ko ciwon da shi ba da ciwon da shi ba
haka
akwai amai haka ko lokacin ma take da tsaro da yara kuma wannan zazzabin ya ci a wurin yara da kuma mata ma suna biyu sai ta iya karfa da shi a yara sun ban har ya kan iya ja su irin mace rinna su yi rigen nan wanda zai iya ma dane zai iya kawo matsala a kusa wanda wani lokaci ne bai ta lokaci ne tsawo ma yaran har su girma haka ya ci gaba wannan matsalar da aka samu a baya tana da illa bayan haka kuma kamar cikin ciwon malaria din saboda matsaloli da shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana zuwa cewa a cikin dakika 30 ne ana rasa su daya yana mutum da yana rasuwa a wannan zazzabi to kuma irin shi shi ne wannan zazzabi kamar a wurin yara sai ga irin yan saboda ya zai wahala a ciki kamar irin lokacin da ciwon ya fi tsamari kamar lokacin damina za ki ga yara nan da nan suna faduwa ciki har da irin yayin da suke zuwa makaranta za ki ga yaro ko da ana jarabawa ne sai da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a yi kakashi suke ana kokarin dai a yi sai ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da ki biki na mutane biyar ba ba ku je da irin wannan zazzabi ba a cikin shekara.
To na ji ka ce da damina kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damina ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin waɗannan zazzabin ko ba na malariyan ba ne wannan.
A'a amma yawan kamuwa da shi a lokacin damina ya ci saboda dai daga cikin abin da suke kawo shi shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin yaɗi to amma idan ba lokacin damina ba ne sai ga abin yana raguwa amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyi magudanar ruwa da sauransu za ki ga sai akwai sauro ɗin sauyi mutu ta amfani shi da muhallin da shi.
To na ji kai ma a matsayinka na likita ka yi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne?
To hanya duka ya kunsa duka guda ha. Na farko za ki ga cewa kafashe a kaman tasowa irin namu suna kashe miliyan wani ƙoƙarin cewa wannan cutar daga sayar magani tun daga wannan ladar mutane ana wayar musu da kan jama'a ta wayar da kuma ba da fesa san da ke haka don idan ji su tafi muhallin shi bayan haka kuma kasar da ke kamawa saboda yanayin ta za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole sai sun ɗauki kuɗi sun sai magani duk da ana dai bayar da maganin amma wani sukan dubi su saya ɗin don dai a ga cewa an samu lafiya miliyan of dollars da ke sakawa a cikin wannan abin nan dai a ga cewa an kawar da wannan
to wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda za ka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai ka ga cewa har yanzu dai cutar na nan ba a rage kaifinta ba a
kesan da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe ɗin kowa sai ya yi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sai
dama dai ka san an ce rigakafi ya fi magani to idan haka ne wani shawara za ka ba wa al'umma.
Shawara da zan ba mu al'umma shi ne wannan tsaftace muhalli ne yana da matuƙar amfani magudanar ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci da zai hanye kwayakwan shi har ya hayayyafa ba ma su shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro.
Shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aishatu Sule a duk Alhamis a shirinmu na rana. To saboda yanayi na lokaci anan zamu dakata da wannan shiri muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira al'umma kuma mu dau matakan kariya domin an ce rigakafi fa yafi magani a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku ni ce Aisha Tsile a huta lafiya sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin